نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة من شجرة الصبر jaran 23 ga watan Shawwal idan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan Mayu shekara ta 2023 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa sun nimar Allah da yadda da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam Salihu al-Ramma da ke nan muhaffatul islah wadan durbe nuro kirin wadan zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da jerin gwanin muhadarorin makon sunna wannan shine muhadara mutabiya cikin jerin gwanin muhadarori guda tara wadanda ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana abin da ya gabata na aiki ya tsarkake niyoyinmu Allah ya sa sakamakon mu gaba ɗaya zama gidan aljanna a yau wanda zai gabatar da muhadaran shine ɗan uwanmu kuma abokinmu kuma malaminmu ɗaya daga cikin jagororin addinin musulunci a wannan gari namu na Zaria shine Dr. Kabiru Abubakar Azgar asalin mutumin jihar Bauchi ne garin Giya yayi karatun shi na primary school a wannan gari namu na Zaria a LEA Tudun Jukun Zaria yayi secondary school ɗin shi a Jama'atu College of Arabic and Islamic Studies da ke nan Zaria sannan yayi diploma a Hausa da Arabic a Legal da ke garin Misau sannan Dr. Kabiru Azgar yayi digirin shi na farko da digirin shi na biyu da digirin shi na uku a Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria gaba daya a fannin Legal Larabci Dr. Kabiru Azgar ya karantar a gurare daban-daban cikin inda ya karantarwa akwai Sheikh Ibrahim Arab Special Secondary School da ke nan Zaria kuma yayi karantarwa a ainihin Haya Islamic da ke nan Zaria sannan yayi karantarwa a Asalatu College of Arabic and Islamic Studies da ke a Jakuta Dr. Kabiru Azgar ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa a fannoni daban-daban ƙwararre ne a lugal Arabiya da kuma adabinsa yana da rubuce-rubuce da dama sannan yana da makaloli da dama ya halarci semina daban-daban a wannan gari namu na Zaria da jihar Kaduna da Najeriya da wajen Najeriya sannan a yau shine darakta na Darul Hadith Salafiyya da ke nan Zaria wato babban makarantar nan wacce babban malaminmu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi ya afsasa ta muna tare da Dr. Muhammad Kabiru Azgar a wannan dare a inda zai yi mana muhabara mai taken majiya sunna a ma'aunin shari'a ba tare da ƙara jan dogon bayani ba zan mika abun magana zuwa ga Dr. Kabiru Muhammad Azgar yana da mintoci 50 a cikin wannan muhabara qayyima falyatafaddal mashkuran ma'jura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيان حكا يوم سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدواء ريدي وانا لوكة تيمي البركة درن أصبر وانا كميدا قباتر واتا قباتر لغا الشيخ هذا شعيب صالح جزاه الله خيرا muna daren asabar daren 23 ga watan wato Shawwal shekara ta 1444 daidai da 12 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2023 daga cikin wato activities na wannan jeren giyar makaloli da ake gabatarwa karkashin wannan tsari na makon sunna wanda wannan shine na zama na biyar wanda yake da taken asnaful munkirina lisunnan nabawiyya nau'o'in mutane ko kungiyoyi waɗanda suke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina so zan fara da ambaton wani akari wanda al-Imam Ad-Darimi ya rawaito a cikin sunan dinsa da shi da al-Imam al-Baghawi a cikin sharh as-sunna da Ibn Abi Zamanin a cikin kitab as-sunna nashi da ma wasu su dukkanin su sun rawaito wannan akari daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa sayyidina Umar yana cewa innahu sayati nasun yujadilunakum bi shubuhatil qur'an fakhuduhum bis sunani fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sayyidina Umar yana cewa wani zamani zai zo da wasu mutane za su dinga daukan mutashabihi na alqur'ani suna kokarin kawo rikici a cikin addini. Sai Umar yake cewa ku kama su da sharhin da sunna take wa alqur'ani mai girma. Yace domin matana hadisi sun ga kowa sanin ainihin wato alqur'ani mai girma. Wannan asari da yake asalin malamin da aka rawaito shi ta hanyar sa wanda shine Katibul Lays yana da dan matsalolin shi da malamin suke ambata amma dai ana istinati da wannan riwaya musamman tun da mawqufi ya ce ba kuma tana kawo wani sabon hukunci ne wanda ba a sani ba kuma tana nuna mana muhimmancin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da amfanin ta wajen fahimta alqur'ani da kasancewa ta kuma makami wanda za a tsare addinin musulunci da shi kamar da Umar ya ambata haka sunna ta dosa samun makiya zamani bayan zamani tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye har kuma zuwa yanzu da muke magana saboda haka ba zai yi a wannan takaitaccen lokaci a tattauna dalla dalla akan dukkanin kungiyoyi da bangarori da na masu inkarin sunna ba sai dai a shafa kan maudu'in gurgurdan hali. Na raba wannan warka zuwa gaba biyar. Gaba ta farko ita ce wata gajeriyar muqaddima. Gaba ta biyu takaitaccen bayani akan hujjojin kasancewar sunna ɗaya daga cikin wato akallai waɗanda ake ciro shari'a daga cikin su. Gaba ta uku takaitaccen tarihin yadda al'amarin inkarin sunna da sanya mata kahon zuka ya taso a cikin tarihin musulunci. Gaba ta hudu bayani akan wasu kungiyoyi daga cikin kungiyoyi da tafarkin masu inkarin sunna wanda anan zamu zabi guda tara insha Allah zamu takaitaccen bayani akan su sai kuma nadewa. Gabatar da nake so nayi ita ce yana da kyau mu sani cewa inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana matsayin tagwai ne wato Hassan ne da Husaini ga inkarin saƙon na risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya kamar yadda wato kafirci ne inkarin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma mutum na iya kaiwa ga kafirci idan yayi inkarin wani abu ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule ko a daidai wanta haka zamu ga cewa waɗannan abubuwan guda biyu suna tafiya ne kafa da kafa a koda yaushe kuma abinda kadai zai hana ai itlaqin kafirci ga wanda yayi inkarin wani abu na sunna saboda samuwar abin da malamai suke cewa kufrun dole kufrin amma babu shakka yana iya kai mutun zuwa ga kafirci na khurujin anil milla sannan yana daga cikin abin da a tarihance abu ne musallam cewa tsawon zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yana karantar da addini da kuma zamanin da suka biyo baya har zuwa wannan zamanin da muke ciki babu wani zamani da ya wufanta daga wasu mutane ko wasu kungiyoyi waɗanda aka san su a cikin masu inkarin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abun mamaki shine akwai waɗanda suke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da kuma da tutiyar cewa su musulmai tare da tutiyar cewa su masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da tutiyar cewa su masu bin addinin sa ne ma'ana idan ba mu mamaki game da asalin kafirin zuriya akan sun kyamace sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lalle za mu mamaki akan a samu wanda yake musulmi wanda ke cewa yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana ma kaunarsa ko yana ganin yafi kowa ma kusanci da shi amma kuma yana inkarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yarfe ta yana aiki da wasu ka'idoji ko wasu hukunce-hukunce kuma ganin da suka wallanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sallama rayuwarsa da addininsa da tabarkin sa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abun mamaki gaba ta farko kenan gaba ta biyu game da kasancewar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daya daga cikin asallai waɗanda ake kafa hujja da su a shari'a bayan alqur'ani mai girma to sunna ita ce asali na biyu wanda ake dogara da shi wajen kafa hukunce-hukuncen addinin musulunci tawawun a cikin aqida ne ko a cikin ibada ne ko a cikin ladubba ne da dukkan sauran abubuwan da addinin musulunci yake magana akan su zamu iya kasa wannan gaba zuwa wato kashi biyu kashi na farko wasu daga cikin nasoshin alqur'ani mai girma waɗanda ke nuna cewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tushe ne mai ƙarfi game da kafa shari'a babu laifi mu dauki wasu ayoyin alqur'ani dan su nuna mana haka kamar fadan Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i aya ta 65 fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qadayta wa yusallimū taslīmā Allah yake cewa na rantsa da ubangijinka su din ba za su taba zama mu'minai ba har sai sun sanya ka mai hukunci akan dukkanin abin da suka yi sabani a cikin sa sannan kuma ya zama a cikin zuciyarsu babu wani kaikayi ko shakka ko jayayya ko kokonto game da abin da ka hukunta zan ma sallama maka gabaki daya bana sai an sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 100 bisa 100 sannan musulunci mutum zai inganta sai an maida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci akan dukkanin abin da aka yi sabani akai sannan musulunci mutum zai inganta har ila yau a cikin suratul maida aya ta 92 Allah yana cewa wati'ur rasula wati'ur Allah wati'ur rasula wahdharu ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a hirdin ku ku yi kaka tsantsan fa in tawallaytum idan kuka juya baya kuka ki bin Allah ko ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa lamu annama ala rasulina albalagul mubin to ku sani shi dai manzon mu abinda muka daura masa shine ya isar kuma yayi bayani dalla dalla kuma ya riga yayi wannan aikin salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula aya ta gaba shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin Ali Imran ayoyi guda biyu 31 da 2 da Allah yake cewa qul in kuntum tushibbuna Allah fattabi'uni kace musu in daga cike ne kuna son Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuhibbukum Allah in kun yi haka sai Allah ya so ku waye gifir lakum dhunubakum in kun yi haka sai Allah ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne majigai Allah ya sake cewa kul kace musu atiiu Allah war rasula kuyo Allah da'a kuyo manzo da'a fa in tawallu in ko kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya san wadanda suke masu kangara wanda ba sa bin Allah ba sa bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa sallama wa Allah ba sa sallama wa al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan wato wani tsakurai ne daga cikin alqur'ani bari mu tsallaka zuwa cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya mu ji ita ma akalla hadisai guda uku wanda suke tabbatar da hujjatus sunna annabawiyya cewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hujja ce a cikin shari'a hadisi na farko daga Miqdam ibn Ma'adi Karim al-Kindi radiyallahu anhu wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ala inni utitul kitaba wa mithla ku saurara lalle ni an bani alqur'ani kuma an bani wani abu irin sa ta wajen karfin hujja mithlahu ma ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara maimaitawa yace ku tsaya ku ji lalle Allah ya bani alqur'ani kuma ya bani wani abu irin alqur'ani ala yace ku tsaya ku ji yushaku rajulun ana nan za a yi wani zamani wasu mutane za su bayyana rajul anan jinsi annabi yace yuthni shaba'anan zai zauna ya tankwashe kafa ya ci ya koshi ala arikati akan kujerarsa ta mukami ya kunu sai aje yana cewa alaikum bil qur'an ya jama'a ku tsaya iya al qur'ani kar ku yadda da hadisi qur'ani kawai za ku yadda da shi fa ma wajadtum fihi min halalin duk abinda qur'ani yace halal ne fa ahillu ku ci halal ne kuma wajadtum fihi min haramin fa harimu duk abinda qur'ani yace haram ne ku ci haram ne zuwa karshen hadisi wannan hadisi mu'jiza ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ta bayani da annabi yace za a samu mutum ya ci ya koshi wato zai da wata matsala ya samu kujera mai laushi a zakatin ciya ya zauna wato gida a gidan TV ko a radio ko a ofishin sa ko an kafa mishi kamarori yana ba ƴan jarida bayani ko a mambarin shi na wa'azi ya dosa sukar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokaci guda yace wai alqur'ani yake bi wannan hadisi wannan lafazi shine lafazin al-Imam Muhammad ibn Hanbal da kuma al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa da al-Imam Al-Hafiz Abubakar al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da wasu malaman waɗanda ba su ba hadisi na biyu wanda yayi kama da wancan wanda al-Imam Shafi'i ne ya rawaito shi a cikin musnadinsa da kuma ila yau Abu Dawud a cikin sunan da shi da Tirmidhi ta hanyar Abu Rafi'in radiyallahu anhu wannan bararren bawa na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikati kar waninku ya take annabi labarin yazo ya zauna akan kujerarsa yatihi al'amru min amri a ce mishi na ce kaza nayi umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin ayi kaza mimma amartu bihi umarnin da nayi aw nahaitu anhu ko na ce kar ayi kaza Nabi ya ce ayi kaza ko ya ce a bar kaza ko ya kunu sai wani mutum ya zauna kawai ya ce la adri mu ba mu yadda da wannan ba ko mu san wannan ba ba wajen na fi kitabillahi tabarahu yace mu qur'ani kawai muke bi wannan shi ma ma'anar shi kusan irin waccan ce tana nuna zuwa ga hadarin da ke cikin inkarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku shi riwaya al-Imam al-Bukhari daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah da Allah ya kara masa yadda da rubura yake cewa annabi ya ce alayhi salatu wassalam yake cewa kullu ummati yadkhulun aljannata illa man aba nabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin al'umma ta ƴan aljanna ne sai wanda yake qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man ya aba wa zai ki aljanna qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba nabi yace wanda duk ya man da'a ya shiga aljanna wanda kuma yaki to ya yaki shiga aljanna kasa wannan hadisi ne ga magaru kowa ya san shi sai dai kamar da Ibn Taymiyyah yake fada a cikin tafsirin shi sharh hadisin nuzul yake cewa akwai abubuwa da dama na gaskiya wanda mutane sun san su suna karanta su ko ba sa inkaro su amma ba su san nauyin da abin da ke cikin su na sako ba to shine irin wannan wannan hadisin da ƴan islamiya kowa ya san shi babu mu san abin da ke cikin shi nan nauyin sakon da ke cikin shi ba Annabi yace wanda yake min da'a to yaki shiga aljanna. Ku ji ka kwatanta hadisi nawa ake ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kake mai da'a. Wannan kamar kana ba kanka lafiya ne cewa kai baka sa aljanna. Allah ya tsare mu. Gaba ta biyu kenan ƴan uwa masu albarka. Gaba ta uku shine ta ganin tarihin al'amarin inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tarihin inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice da kuma sanya mata kahon zuka nuna mata tsana yana komawa ne ya fara ne da ɗaiɗaiwan mutane kafin ya zama na ƙungiyoyi ɗaiɗaiwan mutane an samu nan can sai wani ya ji shi bai da kaza ba ko kaza ya mishi nauyi ko kwallon shi ta kasa daukan wani abu wannan kuma ya fara faruwa tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi akwai hadisi da ashabu sunan suka ruwaito al-misali wanda yake bayani akan sababin saukar fadin Allah a cikin suratul nisa'i fala wa rabbika la yu'minuna da muka karanta wanda yazo cewa az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu shi da wani mutum cikin mutanen garin Madina wanda aka ce ana tsammanin hafid ne ibn abi balta'a radiyallahu anhu cewa waɗannan mutane guda biyu sun je sun kawo koke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rikima da junan su akan wani wuri da suke yin noman rani kowa yana so ya zama shi zai fara bayar da ruwa sai bayi ruwa ga bangaren sa kafin dayan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to ya kuke yi da? Suka ce ga yadda muke. Wanda gonar shi tafi kusa da sos ruwan shi yake farawa. In ya gama sai a rike kuma wancan shi ma sai ya samu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ku je ku aikata yadda kuke yi da haka. Sai Hatibu ya tsalle ko kuma wannan mutumin wanda shi mutanen Marinda sai ya samu wani kuskure zuciya ta dan adam ta galabaice shi kawai sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kana ibn ammatik saboda shi az-Zubair cousin dinka ne shi da zaka ce a fara baiwa gonar sa cousin da wasu shine dan kanin baba ko wan baba ko kanin uwa ko yan baba shine cousin abokin wasa ko saboda shi abokin wasan ka ne ko kuma makamantan haka wace ƴaƴan maza shi ta kace a fara ba gonar shi manzo Allah ya san bai ji dadin wannan magana ba shine Allah ya marmare zukar da wannan aya ya tankiya ga sahabbai da duk sauran al'umma cewa hatta abin da ya shafi rayuwar duniya wajibi ne ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya akan duk umarnin da ya bayar kaga wannan tun annabi yana raye kina aka samu wannan sai dai irin waɗannan halat din fardiyya irin wannan yanayin na mutum daya a farkon al'amari wata sunna ce mai nauyi ya kasa amincewa daga baya yazo ya amince kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai an yi wata saniya da wani mutum ya daura mata kaya yana tafiya yana dukanta sai ta waigo ta ce mali hadha khuliqtu ba da haka aka halice ni ba sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat dama saniya tana magana annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amantu bi zalika wa amana bihi abubakar wa umar ni muhammad sallallahu alaihi wasallam nayi imani da haka kuma abubakar da umar sun yi imani da haka inda yake ba sa wajen kamar da abu hurairah ya fada yana cikin bukhari da muslim to daga nan sai suka yi imani su ma sauran sahabban to abin da yasa wannan bai zama al'amari ne tsanani ba saboda za a samu cewa na farko abin dai dai wani sannan kuma wannan da ke inkarin inkarin ya zo ne ba sun kudirce shi ba wani yanayi na da'adantaka sannan kuma sun dawo sun gyara sun tuba sun bi gaskiya to haka ba a lissafa shi a matsayin wani abu da za a yi ta cece ku ce a kansa to ana nan sai mu koma kan ɗaya gaba shine inkarin sunna wanda yake da tasiri ga rayuwar musulmi wanda har ya zama wata aqida ga wasu kungiyoyi ko wasu tafiya wannan shine abin tattaunawa akai wannan yana faruwa ne a hannun kungiyoyi na bid'a a tsawon lokuta da zamanin na tarihi farkon kungiyar da aka fara sani a cikin addinin musulunci ita ce kungiyar khawarija wato ƴan tawaye wanda suka fantsare daga hukumomin musulunci zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu wannan sun sana akan inkarin su ga sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga su kuma sai Shi'a ar-Rafida wannan sune na biyu a wajen wato inkarin hadisai kuma sune na biyu a cikin jerin kungiyoyin musulunci a tarihance daga baya wasu kungiyoyi suka bi sawun su musamman kungiyar Mu'tazila wanda suka fi kowa shahara akan inkarin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan babu wata kungiya da ke inkarin sunna sai ka samu tajibinci wani sashi na aqidar Mu'tazila saboda su Mu'tazila sun sanu sosai akan inkarin sunna da raina ta da yin istihza'i ga masu ainihin wato aiki da ita idan muka tsallaka gaba ta hudu wanda ita ce asalin tamimul mawdu shine bayani akan kungiyoyi da ƴan bid'a masu inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai mu bi ta a tarihance ba amma za mu bi su a bisa wato abin da ya sauka za mu fara farko da khawarij waɗanda kamar yadda muka ambata su ne kungiya mafi daɗewa a tarihin musulunci wanda kuma har yanzu akwai ta khawarija su ne kungiyar da suka fita daga cikin musulmai suka kafirta kowa suka kafirta Aliyu da Muawiya da Amr ibn al-As da sauran sahabbai Allah ya kara musu yarda gaba daya kuma suka halatta jinin dukkanin musulmai kuma suka dauki makami suka fara yakan musulmai wannan ya daga cikin manyan abinda ake mayyaze khawarija da su kafirta umumin musulmai da kuma daukan makami dan yakan su da yin fito na fito da al'ummar musulmai talakawan su da shugabannin su gabaki daya wannan kungiya tunda ta kafirta sahabbai gaba dayan su kaga bai da yasa shahadi sai wanda sahabbai ne suke aiko shi hasali ogan su na duniyar nan Zul Khuwaisira ya taba attacking din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido yace mishi ittaqillaha ya Muhammad ka ji tsoron Allah ya kaiwa ne kaga wannan ya kai jur'a ya ita matuka a wajen jur'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai canka in ban ji tsoron Allah ne adalci ba wai ne tsoron Allah ya adalci Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi tobin alƙi ne yace wannan za a yi zuriya wato zuriya shi ta aqida za su zo suna fita daga musulunci kamar yadda kibla take fita daga cikin kuli kuma haka abin ya faru duk inda khawarija suke dangin shi ne al'umma shi ne irin tafiyar ta su khawarija suna da asnaf mabambanta saboda rigima ta yi yawa a cikin su kamar da sauran kungiyoyin bid'a su ko da shi suna yin rigima su bata da juna ba za mu iya tantance kungiyoyin su a nan ba sai dai za mu iya ambatan waɗanda muke da su lokaci a Najeriya kaga yaron da yake cewa yan kalakatu khawarija ne mutanen mai tarbi ne khawarija ne yan boko haram akwai su kuma da khawarijanci a cikin aqidar su inda yake su ba su sanu hakan inkarin hadisi ba haka ire-iren waɗannan kungiyoyi waɗanda zaka ji ansaru kaza waɗanda suke daukar makani ko suke ƙaryata hadisai ko suke ƙaryata sunnar Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam duk zaka iya sallafa su a cikin khawarija su khawarija dalilin inkarin su ga sunna shine tuhumar da suke wa sahabbai cewa sahabbai ba su da adalci sun yi suka ga adalar sahabbai sun kafirta mafi yawan su da aka ba ta karban hadisi sai ɗan kaɗan ɗin kuma wanda suka dace da sun zuciyarsu ko ra'ayinsu to mu rike wannan za mu ambata daga ƙarshe ka'idojin da ake da mutane suke bi ko kuma ake gane masu inkarin sunna daga ciki akwai wato bin san zuciya za ku san galibinsu suna kin karban hadisan da suka saba wa son zuciyarsu kungiya ta biyu ita ce الشيعه الاثنا عشريه وتراث ذاكن ان شيعه waɗanda suke zagin sahabbai suke kafirta su suke tabbatar musu da fasikanci ko cin amana Allah ya tsare sahabbai daga waɗannan mugayen ayyuka waɗannan yan shi'an su ma sananu ne a wajen ƙaryata hadisai da haka zaka ga Abdul Qahir al-Jurjani a cikin al-farqu bayna al-firq ya lissafa su a cikin masu inkarin sunna haka Imam Suyuti a cikin littafin shi alayhi jaddu bisunna ya kawo labarin cewa sanadiyar da ya sa yin littafin shine samun wani malamin rafida a zamanin su Imam Suyuti a karni na 9 kenan zuwa na 10 wanda yake shaharantar da cewa lallai a daina aiki da hadisai a tsaya a Qur'ani kawai wanda shi'a rafida sanannan abu ne cewa su ma suna sukan sahabbai da tabi'ai da sauran malaman addini waɗanda suke ruwaito mana sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma sai zama su ma ba sa karban sunna sai ɗan kaɗan waɗanda aka ruwaito ta hanyar waɗanda suka yarda da su ɗan kaɗan cikin sahabbai wanda a riya wasu wai su suna bin ahlul bayt amma sunna mai yawa din nan da muka sani dubban hadisai din nan to sun yi watsi da su sun yi inkari saboda dubban hadisan nan arwato su ne ta hanyar manya-manyan makiyansu su Abu Huraira su Jabiru su Anas su Aisha su Abdullahi dan Umar su Abdullahi dan Zubair su Umar dan Khattab da su Hafsa da Zubair dan Awwam da makamantansu waɗannan kuma abin tsanani su abun ɗan shi'a isna a shari'a da haka ba ta karba shi'a sun soki adalcin sahabbai da haka ba ta karban hadisansu sannan kuma sun tsani sahabbai saboda suna cewa sahabbai wai sun kwace mulkin da ya kamata a bayan sayyidina Ali sun ba Abubakar bayan shi sun ba Umar bayan shi sun ba Usman duk waɗannan magana ne ɗan shi'a wanda suke ba su da tushe ba su da makama amma dai a haka aka gina addinin shi'a akan rashin tushe da rashin makama Allah ya tsare kungiya ta uku wanda ta shahara akan inkarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune mu'tazila su kuma shedan ya biyo musu ne ta hanyar kasancewa su suna girmama hankali fiye da kima suna ganin darajar hankali fiye da darajar shari'a ta bashi hankali abun su shine mai hukunci na farko akan komai kamar yadda ɗaya daga cikin imaman su Al-Jahiz Abu Usman yake fada a cikin Risalatul Tarbiyah wa Tadwir yake cewa famal hukmul qati'u illa lin nafs wama lijtibanatu illa lil aql hukunci wanda yake yankakke a nafsi ake samun shi amma kuma hankali shi ke yadda da wannan nasu sannan a karba ga nasu amma dai hankali ya yi da shi za ka mutu gida suna da shakka akan kusan ba suna kare ba da alkurani
sai in abinda hankalinsu ya raya musu cewa daidai ne, sai in abinda wasu usul da suka kirkira suka raya musu cewa daidai ne, in ba haka ba ba sa karba, kamar da Ash-Shahru Tsani yake faɗa a cikin Al-Milal wannan da yake cewa fa innahum la yaqbaluna illa ma wafaqa hawahum, ba sa karban komai sai abinda ya dace da son zuciyarsu. Sahihun cewa su al-Mu'tazila wannan ka'ida suna sanya ta ba wai akan sunna kare ba, akan Qur'ani, akan duk wani abu da za su yi hukunci da shi, sai sun sa ka'ida cewa a gwada da irin hankalin da suke da shi, abinda hankalin su ya karba su karba, abinda hankalin su bai karba ba sa karba. To amma jur'atu ta fi tsanani akan sunna, ba sa yi wa Al-Qur'ani karan tsayin da suke wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani yakan yi musu kwarjini wani lokaci, amma ba sa ganin kwarjinin sunna kwata kwata. Shi sa Imam Zahabi yake ambata a cikin Mizanul Iqtidal, yana cewa wasil dan aqa yana cewa falau shahidati indi Aisha wa Ali wa Talha ala baqati baqlin lam ahkum bi shahadati, saboda raina sabai da suke, yana cewa wai da ce sayyidina Aisha da sayyidina Ali da Talha, Allah ya kara musu yadda za su ba da shaida akan kwandan kayan ruwa, kandan da za a saka yi matsayi kabeji da latar da makamantansu, su ba da shaida akan cewa na wane ne ko ba na wane bane, ya ce wallahi ba zai karbi shaidar su ba saboda raini da suke wa sahabbai. Wanda ya kasa karban shaidar su akan hukuncin kwandan kayan da'i, ina kuma ga hukunci akan addini. Da haka Mu'tazila za mu ga cewa sun kware, sun fi kowa zakewa akan inkarin sunna cikin ungiyoyin da, da haka zanadiqa suka yawa a cikinsu, wato waɗanda suka fice daga musulunci fit saboda raina na soshin addinin musulunci. Kuma kamar yadda na ambata, har yanzu babu wani zindikin da zaka ji labari ko da bai ayyana kanshi a matsayin Mu'tazili ba, in ka bibiyi ayyukan shi da take-taken shi sai ka samu yana da wani nasibi na addinin Mu'tazila. Ka dauki kwatancen wancan na Kano ɗan gidan Nasiru gaba, Allah ya tsare. Za mu iya lura an cewa Mu'tazila, Mu'tazili ya ƙara dawowa a wannan zamanin da wata sura sabuwa da sunan aqlaniyya rationalism, da sunan ilmaniyya shine ainihin wato secularism, da sunan wato sabon tsarin bincike na zamani shine abinda ake ce ma al-bahth tadridi, wato abin nan wato bincike wanda ya tsaraitu empirical research ko abu makamanta haka, wanda ya tsaraitu daga tasirin addini, wato tsabar bincike wanda ba a kallon addini a cikin sa. To duk zaka ga a cikin Turawa akwai waɗannan mutanen, a cikin Larabawa akwai, a cikin mutanenmu baƙaƙen fata Hausawa da Fulani da Yarbawa da Nufawa da ƴan Arewa da ƴan Kudu duk akwai irin su gasar, wasu ma da sunan addini ko musulunci ko sunna, galibin su zaka ga sun yi karatu ne ko dai a nan Turawa ko a nan Larabawa, wanda suka karatu a nan Turawa wanda suka koya musu irin wannan research methodology din, waɗanda aka tsaraitar da su daga addini aka sa musu tsantsar aƙidu na shakka game da addinin musulunci. So ya zaka ga ba sa ganin girman sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna iya watsi da ita komin ingancinta. Irin kwarjinin da muke gani na Bukhari da Muslim, kwarjinin da muke gani na Ibn Hajar, na Zahabi, na Ibn Taymiyyah, da ba sa ganin wannan kwarjinin. Ballantana ko malaman zamanin nan, kana Ibn Albani, su Uthaymeen, su Ali Adam Al-Ijobi da makamantansu, waɗannan kam ba dauke su a bakin komai ba. Duk wanda ka ji da irin wannan nafas din a cikin bakin shi, to ka sani sabon ba Mu'tazili ne, wato neo Mu'tazilai kamar da suke ci masa Islamic studies, sababbin Mu'tazilawa. Allah ka tsare mu daga sharrosu. Kungiya ta hudu ita ce Al-Qur'aniyun. Al-Qur'aniyun mu nan da Hausa ana ce musu ƴan kalakatu da ƴan tatsini, amma ba anan suka fara ba, sun faro ne daga ƙasar India. Akwai wani shedanin mutum da yake ce ma Abdullahi Zakarlawi, Allah sana faɗa sunan dai, wani shedanin mutum ne da Ingila ne suka yi sponsorin dinsa, suka ba shi da abin da yake bukata na ad-da'amul maddi wal akhlaqi, wato suka ba shi moral and financial support dan ya kawo musulunci dani, ya kafa kungiya ta cewa da Qur'ani kawai suke aiki zuwa ka aiki dani. Daga India abin ya shiga Pakistan, daga ne gangaro zuwa kasashen musulmi musamman kasar Suriya da kasar abin nan Masar da kasar Sudan, waɗannan wuraren guda uku a cikin kasashen musulmai sun tasirantu sosai da wannan irin irin mummunar tafarki na cewa su ba musu da hadisi basu ma yadda annabi ne ya faɗa ba basu yadda akwai wani hadisi ba ita kawo ayoyi waɗanda ba mahallin su ba suna faɗi zaka baga a Sudan akwai irin sasar Turabi shahararren malamin nan da ya mutu kwanakin baya yana da irin waɗannan aqidan a irin Misra sun yawa sosai irin su Shaltut wanda ya rike hatta Sheikh Al-Azhar Mahmud Shaltut amma shine yake ikrarin cewa ya rubuta zaban aqidan musulunci bai da marjayin ba Qur'ani ba akwai irin su Mahmud Abu Rayya wanda ya littafi musamman dan cin mutuncin Abu Huraira addu'a ala sunnatul muhammadiyya akwai wani shaki na gaya wa sarki shine Ahmad Subhi Mansur wanda yana ma da website akan internet wanda aikin su kawai ke ba zan faɗa website din ba ya mutu wasu yan kishin addini da kashe shi a America saboda shi ya kure ma ga cewa yayi da'awa annabta shi ne dai kafa markazin da yake cewa markaz Ibn Khaldun a Misra dan wannan barna daga baya sarakunan kasan Misra suka matsa da malamai sai da aka rufe wannan markazin abun mamaki shine markazin yana samun funding ne daga America ake funding din sa daga baya karshe suka kai shi America a wata jami'a ya ci gaba da karantawa ya kafa mu'assasa wanda aikin ta kawai ya da irin wannan barna shine ya fara kira zuwa ga First International Conference na mutane masu musun sunna aka kira shi da suna Mu'tamarul Kuffaril Muslimina wai Conference of the Non-Believers Muslims conference ne ake taron karawa juna sani na mutanen da suke musulmai amma kuma yan wasu musulmai suna musu kallon kafirai kamar yadda kafirai muke kallon su yayi kware sosai wajen barna barna shi tana da yawa Allah ya mishi mu'amala irin abin da ya aikata da irin sura Shah da Khalifa suna nan da yawa duka ɗan makarantar Muhammad Abdul Allah ya tsare ya da gaskiya abin da ya kamata kuma mu ƙara ambata anan cewa Qur'aniyun da irin ɗabi'ar su da aqidar su wani abu ne da yake tabbatar mana da dalili daga cikin dalail na nubuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mujarrasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji ya faɗi cewa kar fa na ji labarin wani ya samu riya zauna kawai yana cewa ban yadda da hadisi da zaba to kuma abin da suke yi kenan cewa mu Qur'ani kawai muka sani ba ruwanmu da hadisi daga cikin su akwai masu cewa ai hadisan da aka tattara kawai ba komai bane illa al'adun larabawa da annabi ya rayu a cikin su zaka su ba ruwan su da hadisi su Qur'ani kawai suke zaka ga akwai tifka da warwara da alamar motsuwar hankali ma a cikin ababen da suke aikata Allah ya tsare kungiya ta biyar daga cikin kungiyoyin da suka zama masu inkarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato as-sufiyya yan dariku duk yake asali sufanci zama ya kafa shi zuwa gida biyu akwai sufanci wanda yake ya kayyadanci da sunna da alqur'ani wanda asalin shi shine gudun duniya da yawan ibada da yakan zuciya akan sarranta da kuma koya mata kyawawan dabi'u wannan abun godiya ne wannan mahmudun akwai kuma sufanci nau'i na biyu wanda gina shi akan wasu falsafofi da aka sako su baran falsafofi da aka dauko su daga tarihin addinin Buddha da Farisa da Yunan aka saka ta cikin musulunci aka haifar da galibin waɗannan dariƙun sufaye da ake gani a yanzu da aka ba tafarkin addinin su ya sha bamban da tafarkin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace kungiya da waliyanta da salon ibadarta da salon bid'o'inta da wasu bata ko shirkiya da aka santa da su suna da yawa dariƙun sannan yana da kyau a babin adalci na magana mu ce asali su sufaye yan dariku a asali ba sa daga su da ake lissafa masu inkarin hadisi amma daga baya da tafiya ta yi nisa su ma sun shiga cikin wannan karafka domin a aikace an same su suna mu hadisai girman kai da taurin kai da kiyayya suna nuna kuma kiyayyar su a zahiri ga masu waito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai su ba su da wata ka'ida sananniya kaga su shi'a ka'idar su shine inkarin da hadisin da mutumin da baya goyen bayan aqidar su ya waito su kuma mu'tazila su ne inkarin da hadisin da ya sabawa hankalin su amma su yan dariƙa tunda ba asalin aqidar su bane to su za ga sunan abin da ya ci barkate kawai da hadisin da bai musu bane in yanzu ne bai musu ba ko za su inkare shi an jima an zai goyi bayan wani abu na za su karbe shi wato su suna yin abin ne kawai kamar da kasan a rawa ƴan mata na gaba ya koma baya Allah ya kyauta ba da wata kaida sananniya game da inkarin su da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kawai ya saba wani abu da suke ganin kaza kaunar manzon Allah ne an faɗa hadisi kaza ya kamar ya ci mutuncin manzon Allah ko ya saba wa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko zai kore wani abu cikin abun da suke yi ba su ce ba su yarda ba an ji maka dan kuma zaka yi din suna hujja da wannan hadisi a wani baki kungiya ta shida ita ce al-mustashriqun orientalists wato tawagar wasu turawa ɗan ƙasashen kafirai na turawan yamma waɗanda suka ɗauka kansu ragama cewa su ma wai masana ne a musulunci tun ne kafiri bai yarda da Allah ba amma in yaje jami'a sai yaje kan Islamic studies ko Islamic history ko Islamic economics ko linguistics na larabci ko ya takhassusi akan wani nahwu ko balaga alqur'ani ko ijazul qur'an a jami'a Oxford ko a Leiden ko a Cambridge a Ingila ko Jamus ko Faransa ko wata ƙasa ta turawa kuma har ya zama masani a wannan fannin kamar da kowa na iya zama masani misali a economics a pharmacy a medicine ba yi da alaka da addinin ka wannan ilimin to haka suka ce su ma bai da alaka da addinin su sai su zama masana kuma har a yi recognize din su a duniya matsayin masana zaka suna nan mabusuza fi jami'a ce Urba wa kai ne ana ce musu al-mustashriqun wato ashabul ittijahi ila shark wanda binciken su ya shafi ilimi da addini da tarihin mutanen gabashin duniya wato musulmai ke dake asali abin yana da alaka da mulkin mallaka da kokarin yada manufa ta new world order a duniya amma dai suna fitowa da sunan su yan boko ne masana ne farfesoshi ne research fellows wani lokaci kuma da namu taqa'usin irin na musulmai har a gaito su ga kasashen musulmai su koyar a jami'o'i a Misra a Sudan a Iraki a Suriya a Nigeria a Niger da sauran su a kawo cibiyoyin ilimi da jami'o'i suna kanta da Islamic studies suna kanta da Arabic suna kanta da Islamic history ko Islamic economics kuma kamancin su to a ciki suna da manufa mummuna wanda suka gina ta karkashin kokarin kawo musulunci tangarda kuma sun yi wannan aikin ba dan kadan ba wannan tayyar din ya samu nasarar ruda wa musulmai daya tunanin su kuma abin da wata kila wasu ba sani ba da can farkon al'amari manyan degrees wato masters da MPhil da PhD ba a yin su sai an ji kashin turawa ba fara yin sa kashin musulmai ba sai daga baya so da ko kana so kai masters ko PhD a Islamic studies sai ka je Ingila School of African and Oriental Studies ko sai ka je Leiden School of Asian and Egyptology sai ka je ina sai ka je ina Hausa ma da an zaka yi babban digiri akan sai ka je Ingila kuma turawa ne malaman su ne za ka ci ga yadda za a yi to a irin haka suka ruda wa mutane da dama tunanin su daga kasan Misra lokacin da su tura dalibai zuwa kasashen turawa zuwa Sorbonne a kasar Faransa kenan jeci wannan manyan digirorin saboda tsoron wannan matsala sai suka ce to kowace dufa kowane tawaga ta dalibai hada su da malami wanda ya koyi karatun musulunci ya san addini ya tafi da su in an je su kama private hostel shine murshid din su ya tabbatar suna sallah da mafiyon sa madar alqur'ani ne suna muraja'a suna azumi ba sa shaye-shaye ba su lalace ba aikin shi kawai shi kenan amma wani abin mamaki jama'a tawaga ta farko da aka tura aka sanya musu wani mutum mai suna Bahatawi Bik shine jagoran su to shi ya fara bacewa kafin su yaro sai dawo Misra sai aka ji shi da wasu ra'ayoyi na mata yaro ma ba su kai shi mata ba shi da aka tura shi bayan ya girma da shekarun sa da ilimin sa a matsayin murshid sai aka ba gane wato hikimar da Annabi ya hana mutane su zo na kasashen kafirai ko su takuɗe da su amma mun kuma yanzu babu abin da ke ba mu sha'awa irin haka yanzu a cimmen ne a ce ka koma America da zama ko Faransa ko Brazil wani gari wanda baka jin kiran sallah baka ganin musulmi amma kuma nan mu kuma ta alfahari cewa dan uwan mu ya koma da kannanka da tsirkanka da yan angogo kowa ma yana murna ai abokin mu yana Brazil ko yana Spain ko yana Cambodia ko ba bai sai da ake yin sallah ba sai dai ta sallah a dakin shi kadai in ran da zai azumi sai dai bugo waya in ba da internet ba sai ya bugo waya tambaya an ce an ga wata alga tufala an ga wata sannan ya dawo azumi yana cikin kunci da damuwa amma kuma ana ganin ya ci gaba ne fala hawla wala quwwata illa billah wannan turawa su yi kokarin kawo munanan tunane-tunane cikin musulmai kuma sun yi nasara haka don ekel musamman kasashen Larabawa duk wanda ya san irin shubuhohin da tura wannan ɗan mustashriqun suka yada a cikin musulmai zai gane abin da ke nufi hasali sai da aka waye gari musulmai suna musu aikin da su ba sa yi mutane irin su Ba Hussein mutane irin su Ahmad Amin mutane irin su Muhammad Abduhu suna nan da yawa marubuta da mawaka da masana irin barnar da suka yada a cikin musulmai da larabci ta fi wadanda turawa suka yada saboda sun je sun koyi abun turawa abun yana burge su sun dawo sun ci gaba da yi akwai wasu manyan batattu guda biyu da yake suna ambace su wadanda su ne suka gina duka wannan da titar akwai igna golza mutumin jamus ne farfesa ne bai rike da rasuwa ba ko kuma Joseph Kant waɗannan shedanin jama'a shi wancan Ignat din shine ya rubuta littafi na farko akan wai abin nan tarihin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kawo musu wannan tunanin ƙaryata hadisi din kuma duk wanda yake ƙaryata wannan sai ka tarar ko directly ko indirectly yana dauko maganganun wancan kuma turawa da suke ƙaryar wai su suna bincike objectively wannan littafin abun su muqaddas ne ba sai da taba shi akwai wani professor a jami'a ingila da ya taba naqadin wannan littafi aka ka kore shi daga aiki cewa wannan is no go area red line ne sai kun yanda ya naqadin musulunci shi ba a bari ai naqadin shi ba ture dan uwan shi ya gane kuskuren shi naqadin shi aka cika ba to wannan turawan sun yada mana wannan barna sosai a cikin mu kuma aikin su na farko shine inkarin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka suna inkarin ma alqur'ani kungiya ta bakwai ita ce wato kungiya ta al-mulhidun yan ba Allah atheist aqidar shin Allah ita ma reshe ne daga wancan abin da muke ambata aqida cewa ba Allah abin takeici jama'a wannan aqida tana yaduwa a hankali cikin ayyan musulmai sakamakon wannan da raja'a da muka yi zuwa ga turawa aikawa da ƴaƴa kasashen turawa je su karatu wata tun daga matakin sakandare ake tura su ba da time ba su gama university to an riga an gama cika musu kwalan su da munanan akidu Allah musu cewa fa ma Allah ma fa ba tabbatar akwai shi an sa musu shakka game da Allah ubangiji madaukin sarki wannan ilhaji kenan Allah ka tsare mu duk wani mushriki da ka gani kuma dama mulhidi duk wani batacce yana da wani wato nau'i na ilhaji wannan ilhadin nasu farkon nuqatul bidayah ta shine ƙaryata hadisi inkarin tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne ma inkarin dukkanin annabawa to daga nan suke farawa to da ka shi abun mulhidi mataki na farko aji na farko da zai shiga shine ya ƙaryata cewa babu annabawa babu manzanni sannan yace babu ma Allahn da ke aiko su zai taka wannan mataki sai na farko shine ya ce bai da hadisi ba daga nan galibin yaran da suke yin wannan abun zaka tarar cewa suna da jur'a wajen inkarin nasoshin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da izgili game da su da kuma cin zarafin abin da yake musallamun a cikin addinin musulunci kamar wani wanda kwanaki aka kulle shi wani dan Kano da yake ce mashi Bala ko Mubarak ko wani yawa wannan wanda hace da aka ce mako ana zamanin kuma idan hankali Allah ya tsare kungiya ta takwas sune wato almaniyun and secularism wato yan aqidar raba addini da rayuwa raba addini da siyasa wanda asalinta wata wani mu'mini ne da kasuwa kashin turawa a lokacin cocina a kashin turawa suna zaluntar mutane zalunci mai yawa sai aka samu wasu mutane irin su matiluda suka yi tunanin ya kamata su yanta kansu daga wato bautar da coci ta sasu farko abin da suka shine suka fassara injila zuwa yarurrukan da kowa zai iya fahimta aka gane cewa galibin waɗannan rijalul din din abin da suke faɗa mutane ba abin da ke cikin injila bake daga nan aka fara kangarewa ana musu tawaye har aka je kai ga matsayin a ƙasar Faransa aka fara wannan aqida ta cewa to abin da za a yi a raba addini da rayuwa idan an shiga coci ayi addini da zaran an fita in za a yi rayuwa to babu ruwan mutane da wata ka'idar da addinin cocin ya kawo kaga su ya shafa wannan ko ya shafi mu ba su aka cuta a cikin kafircin suka ga za su dauko kasu wannan matakin to su suka jiyo kaman feminism ne aqidar neman yancin mata a turai ake cin mutuncin mata ake cin zarafin suke bukatar yanci amma mu mata ma ba su da wannan bukatar wannan yanci irin yancin da musulunci ya ba su gargado ana kamantawa wajen ba su ba mu da bukatar wannan tunanin ba mu da bukatar shi kamar yadda misali ne su mutum da ke rayuwa kasashen turawa ina ba shi da generator ba ya bukatar generator da ba dauki wuta mu muke da bukatar generator to haka mu kuma ba mu bukatar feminism ba mu bukatar secularism domin mu addinin mu yayi tanaji ga rayuwar mu addinin mu kuma ya tanaji ga yancin mata a bisa mahanga addini to amma abin ka da wawayen musulmai na cikin mu da kuma irin wannan sha'awar da kafirci yake ba mu wato aqidin kafirai kamar annabi yake cewa za ku dinga bin matakin da suka bi kafa da kafa kafada da kafada to wannan zahirar ce ta ja mutane sai aka aro wannan tunanin daga kashin turawa sai aka kawo shi kashin musulmi wanda kuma a cikin shi akwai cewa ba za a bi wahayi wajen tsara doka ba wanda yanzu kusan duk duniya illa ma nara da wannan kaida ake yi duk dokokin da ake yankewa a duniya da suka shafi kasashe suka shafi rayuwa civil laws suka shafi abin da ake fada a kotuna abin da ake yankewa a majalisun dokoki da tarayya da majalisun jihohi da majalisuna na kasashe na mulki ko a ina galibi da wannan kaida ake amfani ra'ayoyin mutane sune abin kallo ba abin da shari'a ta fara ba Allah ya kare to haka su ma suna farawa ne da farko da kin sakon annabawa da ƙaryata manzanni da ƙaryata abin da Allah ya tabbatar na sakon da ya bayar manzanninsu kungiya ta ƙarshe ta tara ita ce al-aqlaniyun irrationalism sune waɗannan sanda na faɗa da cewa neo mu'tazila sababbin ƴan mu'tazila wanda suka gabatar da hankali akan komai kamar yadda mu'tazila suka sai dai su ba suka damuwa da kadaya na addini na aqida kamar yadda mu'tazila suka damu da shi ba sun fi damuwa da qadiyya wanda shafi rayuwa tattalin arziki da kimiyya da fasaha da sauran abubuwa kuma sun rabu gida gida wanda ba za mu iya bayani akan rabe-raben su a wannan bigiran ba amma dai su ma a wannan zamanin wanda yake ce musu aqlaniyun to suna inkarin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka gansu da yawa a cikin mutane wanda duk abin da aka rantsa cewa a hankalce to wannan nafas ne na aqlaniya a hankalce yanzu kana ganin kai kaza zai yi to da ka fara jin wannan ka san cewa kana magana da wanda yake tsakuro hukunce-hukuncensa daga cikin kundin ƴan aqlaniyawa a ƙarshe na yi nazarin waɗannan abubuwa na yi samarin su zuwa abubuwa guda biyar waɗanda su ne suke da mutum ya ƙaryata sunna abu na farko shi ne jahilci aljalibi sunna wa makanat ya fi tashri ba mu san matsayin sunna ba sai an faɗa muke ƙaryatawa ba mu san nauyin da take da shi a babin hujja ba to daga nan in mutum bai warkar da jahilcin shi ba zai tsallaka gaba ta gaba shi ne sai fara shakka anya ma abun ya tabbata daga annabi kuwa shi yana ganin ma kuma bai tabbata ba kaji mu a faɗa hadisi da mazan sai gaskiya abun cika wannan hadisi ya zai a ce da abin da Bukhari ya rawaito ya inganta shi bai san da zai a ce haka ba daga nan sai kuma ya fara neman to tunda ana ganin dole sai an faɗa hadisi ne sai ana fassara hadisin tawili kenan a fassara ya dace da shi abin da yake so ba abin da shari'a take so hukumar da ma ga mutane suna so da hadisin da aka kawo a musu fasar za ta tafi da abin da su suke so in ta saba da abin da suka saba jinsi mallan adidu fasara hadisin wannan hadisin ya zai a ce haka mataki na uku kenan daga nan sai mutum ya fara hukunta hankalin shi akan cewa hankalin shi ya kamata yi guiding din sa zuwa ga fasara hadisin in ya kasa wannan sai kawai shi bai yarda ba ya kafirce ya butulce daga nan kuma sai ya zama tabirarren matashi wanda zai iya fita daga musulunci gaba gida yawa mata albarka waɗannan su ne misalin ƙungiyoyi guda tara waɗanda kowace a cikinsu suna da nasibi a cikin inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan dakata a nan saboda yadda lokaci ya ƙure ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da faɗa wanda yake daidai kwarakwarai kuma Allah ya gafarta mana ni da ku wannan warka ta bude ne kawai muhallin aje a cikin bincike ne kuma zan mika ta zuwa ga shugaban da ke kula da wannan
ainihin taro Allah ya saka musu alkhairi da kuma tsare gaba daya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun taurari muhabara qayyima daga bakin dan uwa Dr. Muhammad Kabir Abubakar Afgar Allah ya saka da alkhairi Allah ya tukuici da gidan aljanna ikatan ko abubuwa guda biyu da suka bani sha'awa a cikin wannan muhabara na farko wani hadisi da malam ya ambata mashhuri hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa zai shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wane ne zai ki shiga aljanna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yace duk wanda ya manta a zai shiga aljanna wanda kuma ya saba mun zai shiga wuta so da yawa idan ana karanta wannan hadisin mafi yawancin mu muna tsallake hadisin daga kawunan muna jefa shi kan wasu sai a ce ai ana nufin kyan kungiya kaza yan kungiya kaza sai malam ya faɗi wata magana da ta fuge ni kuma ta ba ni tsoro yake cewa yanzu kai hadisi nawa aka ce maka annabi ya faɗa ka ki mishi biyayya ka kalli duk wani wanda yake take wandan shi shin annabi bai hana take wando ba amma in da an faɗi wannan hadisin sai ka dauka yana magana kila da yan tariqa ko da yan shi'a ko da yan kada kato ko da yan kaza yan kaza yan kaza ba haka yake yi ba ma'ana in dai annabi zai ce kaza to zaman lafiya a gare ka shine kai ma annabi da kuma jama'a musulmi hikimar shi ne wadannan muhadarori kenan mu mu gyara laifukan ba mu dinga kallon laifin wasu ba idan kowa ya bata kai wata riba ka ci idan kuma kowa ya shiga aljanna kai baka shiga ba to me ka gani ba ka ga gani ai so ina so in jawo hankalin mu gaba ɗaya mu dawo duk wanda zai zo muhadarar nan ya zo ne da buɗaɗɗiyar zuciya me za a faɗa na kuskure wanda yake na sani ya gyara me ake ce yi wanda yake na daidai ka dage muna roƙon Allah ya saka mu malam da alkhairi Allah ya ƙara mana rayuwar albarka abu na biyu da ya ƙara bani sha'awa ga muhadarar malam lokacin da aka bashi bai ƙara wani ya da cikin kurakuran da dayawan mu muke samun matsala sai a ba mutum awa ɗaya sai ya ce me ka da abin da aka fara shi zai iya yiwa to Allah ya saka ma malam da alkhairi yau ba kamar kullum Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan muhabara da manya-manyan baki so da yawa wani yakan ce wai me hikimar faɗin su wani da wani tsuntsu ai muna magana ne akan makon sunna ko to yana da cikin sunna girmama waɗanda suke ma sunna hidima mafi yawancin waɗanda suke tsawarin muhabarar nan yara ne matasa ba su san waɗanda suka yi tamhidi kai ka zama ahlus sunna mafi yawancin waɗannan da kuke ganin muna ambaton su in ma dai su suka yi gwagwarmayar sunna da ilimin su ko kuma da dukiyar su ko kuma da rayuwar su to wajibi ne duk wanda yayi ma sunna hidima ko yake ma sunna hidima ko yake ma addini hidima ko yake ma al'umma hidima to a mutunta ka duk inda ka ganshi kaga ɗan uwanka ahlus sunna mun samu halartar iyayenmu a wannan gari da wajen gari zan fara da na dama na wani zai ce naga wani kaman yaro a kusa da haihuwa to wannan ba yaro bane aka yi kila aka sa a cikeli kila duk garin gurin nan ya fi mu nauyi duk garin gurin nan ciki da waje gabas zai ba kudu da arewa wallahi ba mamaki aka sa shi a cikeli ya fi mu nauyi wannan bawan Allah da yake kusa da ni yayi tattaki tun daga Daula Usman dan Fodiyo ya zo mu a tsaka masoyin mu a tsaka ne shekara da shekaru kwanan nan mun yi wata lakcoci a Kebbi da ni da Dr. Mansur Professor Mansur Dr. Jabir mai hula anan da fara ganin shi a duniya ya zo ya gaishe ni ya ce kin yana wata kafa kin yana kwatano yake bin tafsirin da muke yi a nan Allah ya sa yana kaunar mu kuma yana kaunar mu a tsafa. Da aka musamman ya taso daga tsafface ya kawo mana ziyara. To ba shi yasa na kashi ai tebul ba. Bana an yi musabakar Al-Qur'ani na kasa. Shine ya wakilci jihar Sokoto a musabakar Al-Qur'ani idi fi 60 da tafsirinsa. Shi ne na daya a Najeriya baki. Tunda aka kafa daular Usman dan Fodiyo ba a taba samun wani da da yayi na daya a musabakar tafsirin Al-Qur'ani a Sokoto ba sai a wurin shi. Bayan an yi wannan musabaka mai alfarma sarkin musulmi ya kimanta shi ya jira shi ya ba shi sarauta wannan na dama na shine mudubban Sokoto. To kun yadda yana da nauyi? Kun ga mutanen Sokoto ko? Bana ga malu ko aure fari yayi. Mudu baka dinga mafuta. To gaskiya muhafizin Al-Qur'ani ne kuma shi zai wakilci Najeriya baki daya a kasa mai tsarki a watan safar insha Allah a musabakar duniya. Insha Allah ba za mu bar gurin nan ba sai mun buƙaci Madubo ya karanta mana ko da aya biyu ne ko uku a cikin Al-Qur'ani. Madubo muna addu'a Allah ya ƙara mana rayuwa albarka kuma Allah ya bashi ladan ziyara musamman ya taso daga Sokoto ya zo gurin mu. Allah ya girmama shi inda ya girmama mu. A jami'a da shi akwai baban mu babban malami kuma baban malamai a Sheikh Malam Muhammad Sadiq muna roƙon Allah ya ƙara mu rayuwa albarka. Kusa da shi akwai yayan mu eh daga cikin waɗanda suke share mana hawaye duk matsala idan ta taso mana na kuɗi to kai sai muke zuwa mu samai ko ai mana duka ko ai mana rabi ko ai mana abin da ya samu Alhaji Mu'adhu Musa Sahabi Allah ya saka da alkhairi. Kusa da shi akwai Alhaji Aminu Zakari waɗanda suke sun saba yi ma sunna hidima kuma sun gada yi ma sunna hidima a gurin iyayensu Allah ya gafarta musu. Akwai Professor Abu Abdul Samad wanda yake uba ne a gare mu kuma surukin doctor ne kuma ɗaya daga cikin masu yi ma sunna hidima muna tare da shi. Akwai ɗan uwa abokin mu Malam Isa Umar wanda ɗaya daga cikin jagororin wannan mu'assasa masu karantarwa Allah ya saka musu da alkhairi. A hagun mai gabatar da lecture akwai baban mu shima kuma malamin mu tun muna yan kanana kuma ɗaya daga cikin dattawa a unguwar nan. Kuma dole ka sanya malamin cikin dattawa tunda yanzu ga gemu shi ya zama fani. To ya kamata. Akwai Dr. Munir Abubakar babban malami a kwalejin koyar da ilimi da ke wato nan Zaria ko FCE Zaria kuma coordinator na Al-Muntada malam yana da wasu classes na karantar da lugal arabiya a nan Tudun Jego. Shi abin da yake bani sha'awa ko wani babban malami mai sarauta a kasan nan kuma a nan garin babba ne in na faɗi sunan shi kowa ya san shi. Wata rana ya kira ni a waya ya ce mu malam ina so in iya Larabci ina son in tafi Masar ko Sudan in iya Larabci. Sai na ce to sai na tambaye shi na kiran kai da ba za ka je ko ina ba Zaria za ka iya Larabci. Ce ya zai iya Larabci a Zaria sai ya ce akwai malamin da zan haɗa ka da shi ya ce waye ya ce malamin mu Dr. Munir. Aka yi waya to abin da ya bani sha'awa da aka gayyaci malam malam yana zuwa gidan wannan bawa Allah sai kama mishi Larabci tun gabanin a fara karatu da Larabci za a yi so muna alfahari da su. Allah ya san karantar da mutum muna yan kanana kuma ila yaumi na haza muna koyan karatu a gurin su. Allah ya saka mana da alkhairi. Kusa da shi akwai babban sakatare wannan gidauniya Honorable Kabir Al-Hassan Ishaq. Can kusa da gefe akwai babban alkalin jihar Kaduna alkali mai shari'a Yakubu Bajamafi. A kusa da shi akwai takwarana Malam Shu'aibu Salisu. Ni Shu'aibu Salisu shi kuma Shu'aibu Salisu jikan yaya shi ma abokin mu ne mun dade muna gowar maya da shi. A kusa da shi akwai Alhaji Salihu Musa Sadau wanda yake yana da cikin waɗanda suke taimaka mana game da wannan harka cikin alkhairin da ran ke tunawa a waɗannan muhadarori da muka gabatar ranar da Malam Abdulsalam Baban Gwale ya gabatar da lecture musamman ya gayyaci malam gidansa ya shirya mishi walima muka ci abinci malam iya abinci shi dai nace a tafi da mutum uku yace a tafi da mutum 20 to ni ban san a wannan da aka yi ba sai na gama mun fahimta aka cika gidan kuma wallahi kowa sai da ya ci abinci ya bar shi kuma ya yanka rago ya soya ma malam sai ya dauki buhun shinkafa ya sa a bayan motar malam sannan duk ruwan da kuga ana sha a gurin nan shi ya kawo da Allah a daura shi a high table ko ba a daura shi to da akwai hikima din da ka gan su ka ga masu yi ma addini hidima wannan ina ganin wannan yana da mutukar amfani Allah ya taimaka nan kasa ma ga wani yayin namu ban gaishi ba Alhaji Nura Nura Kubau Nura Abdul-Jalal Kubau ɗaya daga cikin mambobin kwabitin masallacin Manadendeni kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke ɗaukar nauyin marayu a wannan masu fata mu Allah ya fata da alkhairi a can akwai abokin mu kuma kanin mu malam wa yake baban na bango ɗaya daga cikin 'yan siyasa ko kuma memba kungiyar Izala akwai wani dacci da shi ma malam Muhammadu Musa Yabagi muna tare da shi akwai Alhaji Umar Faruk memba kuma sakataren makabarta akwai kuma baban mu sakataren kungiyar Izala malam Lamido akwai babban limamin Zuzara wato malam Huda Abubakar da kuma Dr. Sani Abdullahi wanda yake malami ne a Faculty of Law kuma ɗaya daga cikin ɗaliban wannan mu'assasa sai babanmu na ƙarshe Alhaji Usman Allah ya ƙara mu rayuwa albarka akwai iyayenmu irin su malam Muhammad Atiku kullum ana karatun da su amma idan suka zo suna koyewa Allah ya fata musu da alkhairi zan baiwa malaminmu dama ya kalma ɗaya biyu a cikin minti uku zuwa hudu in Allah ya yarda amma gabanin in mika abun magana a gaban shi akwai sanarwa kamar haka na farko akwai wata baiwa Allah da ta rubuto ta kadda yake to assalamu alaikum warahmatullahi malam ga wannan ga man nan mana ta aiko da mai fetur a cikin galan yace na bada saboda Allah a saka a generator a yi karatu bayan haka kuma malam don Allah ina roƙon alfarman a saka mahaifiyata a addu'a Allah yayi mata bakin cikin da yake damunta ni ma ina son a saka ni a addu'a Allah ya tsare ni daga sharrin makiya maza da mata da mahsada din girman Allah malam ka taimaka daga wata baiwa Allah to na faɗi wannan ne dan aifata addu'a kuma na faɗi wannan ne dan ya zama an bude kofa ga duk wanda yake da wani alkhairi da yake so yi mai da muka ambata mun shirye waɗannan lekcoci ne akan sola amma saboda na'urorin da aka daura da kayayyaki da muka tsara ba za ta yi dauka ba kullun sai mun sai mai in muka sai man 7000 yau gobe na 5000 za mu siya kullun haka ake to yadda ta kawo mai kodan lita biyu ne kaga ta rage mana wani hidimar so Allah ya saka mata da alkhairi kai da cikin iyayen malaji Tijani Kinau Ikara shi ma yana shigowa ya dunkula kuɗi ya bani Allah ya san ban kirga ba amma ina kyauta da san san kai 10,000 idan na irga ba su kai ba zan je ya cika amma dai kaurin su ina ganin san kai 10,000 yace a sa a cikin wannan hidima na dai soke a jiwa Allah ya fata mishi da alkhairi daga ƙarshe idan mala ya gama jawabi don Allah duk wanda ya san mamba ne cikin kwamitocin da muka kafa na wannan mahadarori ya tsaya muna da kwamiti na security duka ƴan agaji ƴan nako ƴan sanda duka security kowa ya tsaya ƴan media kowa ya tsaya masu kula da sauki kowa ya tsaya masu raba abinci kowa ya tsaya duk wani dan kwamiti akwai meeting na gaggawa da zamu yi an gama lecture yau da haka da Allah kowa ya tsaya sai wanda yake da uzuri mai karfi Allah ka dace da mu zan miƙa abun magana ga babanmu kuma malaminmu Dr. Munir Abubakar ya faɗi kalmomi na sanya albarka a cikin mintoci guda hudu katan algafa ta malam bismillah
bismillah alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat was salatu was salamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin ما زلت مسرورا حتى الآن. لو أنكم تفهمون اللغة العربية لقدمت مقالتي الوجيزة باللغة العربية، لكن من الأسف لكن من الأسف عدد كبير من الشباب لا يريدون أن يشاركنا في برنامجنا للتعليم اللغة العربية. أنا أسأل نفسي لماذا ما دام أنك تريد أن تتعلم القرآن والسنة فاللغة العربية هي الوسيلة، هي التي تؤهلك أن تفهم كتاب الله، وهي التي تؤهلك أن تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يهديكم وإياي. آمين. الله يسلمكم. آمين. يا مسلمين، إلى غوديا غا أبو تينا زني ومما لنم أن دوان دكا سوراريش كفهم كلمومي إن كان جرم مع الديني ya zama malaminka na fa idan su dawa naji abin da ban taba ci ba. Wannan amana ilimi ne, amana ilimi ne. Dr. Kabir Asgar mun yi aiki kin Ahaya Islami, sannan muka kuma hada a digiri na farko, amma digiri na biyu sai na gudu Kano shi ya tsaya, saboda in oriental din sun yawa a nan jami'a. E gore wani sai na gudu Kano. Daga Kano wani professor ya ga mun sirri, yace in kana so ka yayyaki ilimi to kar ka tsaya jami'a guda. Daga Kano su ma sai na koma Umar Ibn Musa Raduwa, nan ne digiri na uku. To ko ila ba inda ban kadi akwai Larabawan da na haɗu da su a Umar Ibn Musa Raduwa, da ban je ba za a haɗu da su a Kano. Akwai Larabawan da muka haɗu da wanda yake kasan Larabawan, ni dai har yanzu ban je kasan Larabawan ba. Ana تكلمت على من تكلمت على يد العرب. أنا كمان نادي كذا الأربعين. وريتوا. لي أبن دري شروق الله. الله يسابنا زام تفي أيش الحديث؟ دواء إن الله كثر. الله يسأله جب مؤسسة. إن أكل إن ون باو الله يقول شيء. يوم الله وندي بيتاب الأربعين يسأله. الله كذا يرجي. ثورة كيري. Wannan babban bawan Allah da muka jira karanta da Larabci taura irin mun gama karatu da ranar sai kira ni, yace dakta nan sai ranka ci, yace su kake da dama a kai ka Umara a cikin shi, yace Allah shi mice ke ni ban taba aikin hajji bane da an kai ni gaba daya. Wallahi sai yace fa komai zaka tafi da Allah bai kaddara ba, sai wannan musifa ta korona. Allah mana tsari da corona. Amin. Corona ta ci mutum kun. Dan hayya zuni ban yafi ba. Saurara, ai ba wannan kare corona sai gargaga da mu ba. Corona ta hana mu sallar Juma'a 13. Ni dai na sai haƙi na ni ban yafi. Mu duk wannan sako da ne gudawa, ai lokacin da daktore ke karanta sharrin mustashriqun yana daga ci. In kun sani ku kara sani, in ba ku sani ba ku sani. Yanzu roƙon Allah da zamu ci gaba wannan sabuwar gwamnatin, ba mu san wani yarfe zai ne ya suka yi da sabon da an so ba, sai dai mu roƙi Allah ya tsare su. Ba ga duk inda shi babban malamin mu in ba kuma ta ba, Allah ya kace shek awal albani ya ka faɗi, yace duk inda ake karatun nan sai ka tara akwai irin sabon su Allahi, kuma suna tare da mu saboda babu abin da yake mu sunna illa irin munafiki. Allah ya tsare mu da nifa.
Amin.
Abu na karshe da nake so, saboda takaitaccen lokaci ne, kamar yadda shugaban mu'assasa ya ce Dr. Kabir Asgar ya tsara lokaci, ni ma kar in wuce in yi laifi. Ɗan uwa musulmi, kun ga wannan babbar waya, to yana daga cikin sakonsu. Yanzu yadda muka saba da ita, to ina tabbatar muku da wani mai wa'azi ne saboda sanin Qur'ani da Sunna zai maka wa'azin da za ka farta tsakani da ɗalibai. Ina tambayar ku tsakani da Allah, to amma nasihan da zan maka ina da ku, mu ji tsoron Allah irin abin da muke kallo a ciki, inda mun ce sunna muke so mu dabbaka, kamar wannan hadisin da shugaban mu'assasa ya ƙara mana sharhi. Annabi ya ce kullu ummati tadkhuluna aljannata illa man aba, qalu wa man ya'ba ya rasulullah, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. To ina tabbatar muku idanuwan mu mukula da abin da zamu gani, mukula da abin da zamu ji,
wannan musiba sai ana samu ta a manyan wayoyi wannan a siyasar mu ta bana aka sanna ya ishe ka misali ina fatan dalibai kun fahimci abin da nake nufi dan baka isa ba duk ran da ka bude wayanka sai ka gaddala ka so ko baka so ba dalibai haka ne ko baka bane to wannan wata musiba ce wanda ta kunno mana kai sai dai mu roki Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana imanin mu ina godiya na musamman ga zamir ina nayi farin ciki gayan farin ciki wallahi Allah ne ya taimake mu ba wayo ne ba ba dabara bane wannan mutuncin da muke ciki Allah ne ya so ya gamma a ciki kuma muna roƙon Allah ya tsare mana Allah ya taba mu ta musulmi
amin
don me ai kaman hadisin da Annabi ya ce ne kullu mauludun yuladu ala fitra illa anna abawayhi yuwahidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi to mu Allah ya tafa mana garin mu na nono tunda muka taso mun ga ana bid'a a gidajen mu duk masu shekaru na waye ba a yi taron suna a haihuwar shi ba ku faɗa mu waye bai tashi ba liman zai yi sallama ya gama sallah ya ce mu karanta salati goma goma ga annabi tsakanin mu wanda masu shekaru da irin wanda suka wuce ne mun gani ko ban gani ba shin wayen mu ya sa muka gane karfin mu ya sa muka gane to na Qur'ani yace wa ma kana lillahi an tubina illa bi idnihi saboda ya Allah mana roƙonka Allah ka tsare mana imanin Allah ka tabbatar da mu akan sunna Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin fa subhanaka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ka shi ba mu aka sai sai cikin wanda zamu tafi din nan gaba
mun saurari kalmomi masu albarka daga malaminmu goma babanmu a Sheikh Dr. Munir Abubakar Allah ya faka da alkhairi Allah ya kara mana rayuwa albarka Allah ta'ala ya tsare mana imani jama'a musulmi akwai sanarwa guda biyu da suka zo bayan wancan da na ambata akwai yaro da aka tsinta a wajajen masallacin ni'ima an ce yaro ne karami yana gidan mai unguwa baita ya ce sunan shi Zaharuddin amma yana magana ne da Hausa tsakkwato mana sai iya yiwa bako ne ya bace ko kwanaki an yi haka wasu yara guda biyu sun zo daga wajajen Zamfara suka bace aka zan su daga baya da haka dole idan an ji ana neman wani yaro karami da ya bace yana nan a gidan mai unguwa baita a je a same shi a wuri insha Allah sannan muna gayyatar yan uwa dauran auren ɗaya daga cikin hadimar wannan mu'assasa kuma ɗaya daga cikin yan agajin mu ya sunan shi ne Muhammad Ibrahim ji kamala dan amma za a daura auren ne karfe 2 a ina ne eh a kiya ya kake yi rosso to muna gayyata musamman yan agaji da kaya da cikin wadanda suke tsayawa a bayan malamai in ana karatu kuma hadimi ne muna roƙon Allah ya sanya albarka muhajir mu ta gobe wanda zai gabatar da ita shine dan uwa Dr. Muhammad Jamil Salih mawdu'in muhadarar shine alaƙar alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga wannan muhadarar ita ma muhimmancin ta bai gaza muhadarorin da suka gabata ba daga kusa daga ƙarshe a jiya mun muna albishir cewa babban jaraktan gaskiya corporation ya roke mu kuma ya buƙaci cewa mu ba shi izinin waɗannan laccoci da aka buga gaba ɗaya wato ake gabatarwa gaba ɗaya zai mai da su littafi ma'ana lecture malam sai yau za mai da littafi abinda na manta ban ambata ba shine da yare biyu da Hausa da Turanci ko kuma da Larabci ya dai ce yare biyu har inda nake cewa to ya za su yace suna da komai masu fassara da komai da komai ya ambaci hanyar da za a buga littafin nan na farko dai littafai goma ake so a buga don mu za mu yi laccoci guda tara kaga ɗaya so tara tara sannan kuma za a hada su duka tara a littafi daya zai zama nawa goma kuma kaga wannan ba karamin aiki bane yace in ma dai mu assasa ta dauki nauyin bugawa wannan magana ta gaskiya masu sabata da karfin da za su yi buga wadannan muhadarori mu roƙon da muke ma Allah ma nauyin da ke kanmu na waɗannan muhadarorin mu yi a ƙare kudinmu ba su kare ba, amma Allah ya sani abin da muke da shi ya kusa ya kare, amma ni na tabbatar da sai an kare mu har zarurin in Allah ya yarda. Wannan yasa ma dole in yi godiya ga ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka mana. Akwai mai wancan hotel ɗin Philip Wright, haka ake kira shi ko? Da Alhaji Kabiru. Duk ɗaki abin da muke ake biya naira 40,000 inda muke sa manyan bakinmu, ƙaramin ɗaki kuma 15,000. Abin da ya biya ya ce mu biya ɗakin 40,000 ya ce mu ba da 20,000. Kaga an sauƙaƙa mana. Inda za mu biya 65,000 abin da muke biya 32,000. To kaga yana da haƙƙi shi ma mai mishi addu'a. Allah ya saka mishi da alkhairi. Gabanin nan akwai ɗan uwa wanda ya kama mana ɗakuna a Congo Conference. Gaba ɗaya ma laccocin an gama ɗakuna. Amma sai muka samu wata jarabawa. Kun san matsalar wutan nan. Za ku kunna janareto ƙarfe 7 su kashe 11 dare. Yanzu ka ɗauko babban malami irin Dr. Mansur 11 dare ya kwana cikin duhu cikin zafi. Dole muka haƙura. Kuma mun ji a damar da kuɗi an ce ya. Da haka wallahi da za ka san abinda muhadarorin nan suka ci ko? Wallahi zai taimaka gida da mota. Allah daga farko zuwa yanzu zuwa a ƙare, wallahi abinda laftocin nan suka ci. Wallahi zai sai gida kuma zai sai mota. Amma ko nawa aka kashe wallahi ba zai asara ba. Alkhairin da yake ciki ya fi kuɗin da aka kashe. Kuma akwai mutane da yawa da suka ba da gudunmawa. In Allah ya ga ƙarshe za mu ambaci sunayen wasu daga ciki wanda suka buƙaci kuma a saka ya za mu saka ya Allah ya saka musu da alkhairi. To abin da ya bani sha'awa akwai wani bawan Allah da ya aiko da naira 2. A jiya na ambaci cewa shi shugaban Gaskiya Corporation ya ce hanya biyu ake da shi na buga littattafan nan. In ma mu'assasa ta buga, in ma kuma a nemi masu bugawa. So sai Dr. Jisi ne ba da wata shawara wadda ni shawarar ta yi min. Ya ce a yi wani clip wanda zai tallata laccocin da kuma muhimmancin buga littafi a sake shi a social media. Wato sakin clip a social media yana da tasirin da ba ka mamaki. Akwai ranar da Sheikh Gaurawa ya kawo ziyara a nan Mu'assasa, da ya ga Mu'assasa sai ya faɗi kalmomi na alkhairi bayan ya koma garin Kano. Sai ya faɗi lambar account na Mu'assasa ya ce a sa taimako. Taimakon da ya shigo na farko ya girgiza ne ya ban mamaki, na yi mamaki shi. Kun san nawa ya shigo? Kun san nawa ya shigo? Wallahi naira 1. Naira 1. Na ji alat. Na duba na ga naira 1 ta. Na ce ko dai kuskure ne. Na ce wai kana zai yi ma a sarfa naira 1. Sai da na gwada. Da nawa account din. Na tura naira 1. Sai na ga ya shiga. Wallahi duk kudin da aka sa babu wanda ya bani sha'awa kamar wannan naira 1. Kar kai mamaki kuskure. Kuma kar kai mamaki abin da zai iya yi kenan. To Allah ya saka mu kowa da alkhairi. To da haka wannan shawara mun dauke ta, kuma za mu nemi ƴan uwa su taimaka. To ga wani bawan Allah shi ya zama zakaran gwajin dafi. Ya yi kodin naira 2000. Ya ce a sanya shi a cikin buga littattafan nan da za a buga. To kaga Allah ya saka mishi da alkhairi. Da haka an jima za mu yi mishin da man kamar da na sanar, kuma za mu fitar da kwamishin da za su yi muraja'a, za su kula da wannan aiki. Allah ya saka mishi alkhairi. Shi ne ɗan uwa Abdulrahman kanin Dr. Jamil Muhammad Sadiq shi ya fara wannan mubadara. Allah ya saka mishi da alkhairi. Malam Sanusi, bari mu baka kuɗin ka fara rikewa, ka kai ka iya kashi da cikin kwamiki kenan. Za ka yi okay. To Allah ya saka da alkhairi. Abu na ƙarshe gabanin a kira sallah za mu hayyaci Mujibban Sokoto Gwani Nurdin Abdullahi Bello ya karanta mana ayoyi biyu ko uku cikin Alƙur'ani. Duk da wancan karin naji malam yana mara, Allah ya sa mara ta warke. In ma ba ta warke ba dai za mu sauraro su ayoyi daga cikin Alƙur'ani. Falaytaqabbal mashkura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. جماعة مسلمين دكا دكا أبين دا الله يبان بيكم مقابلت الدشي كنا أيو إن شاء الله الله مطيع أنا سيب وبكم إذا ما الله يكيم كمين دا أكا صابة دي ما تابسنا دا جامن صفار خطايا زو قبانا أتاد صلى دا أكا ما سكولا دا فارو za su bude mamata amma da an fara sallah shikenan masallaci ya cika da Allah mutane su hau sama don a iya daidaita tsawo yanda ya kamata malaka biro a kira mana sallah.